Assalamu alaikum masu saurare, barkanku da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Kamar yadda aka saba, ga Elhikaya da yadda ta kaya a Najeriya a fagen labarai a mako mai shudewa.
Shugaban Folbe na Kamaru ya gana da shugaba Buhari a ziyarar da ya kawo Najeriya da ke da nasaba da karin haɗin kai don yaƙi da ‘yan Boko Haram. Ƙungiyoyin ƙwadagon Najeriya kuma ranar ma’aikata sun yi kiran ƙarin mafi ƙarancin albashi naira 56,000 ga jami’in ƙwadagon Comrade Nutoro.
Bayan shekara biyar, ƙungiyar ƙwadago da gwamnati za su zauna a samu masala.
Wata ƙungiyar cusata ga Fulani Durai Jange ta nuna damuwa ga yadda wasu ke yi wa makiyayan kuɗin goro da cewa ba sa son zaman lafiya. Jami’in ƙungiyar Malam Baffa Isa Filato ya ce Fulani ba su da tarihin rashin ɗa’a.
Ina ga wanda zai zo ya hanya. Ina ga wanda zai saci mutum ya ce sai an biya shi kuɗi. Hanya ce suka koye ta ta hanyar wani dalili daban ba ɗabi'a ce ta Fulani ba.
Sakataren amintattun PDP Wale Jibrin ya ce ba za a samu sunansa a almundahana ba.
Ba abin da ya dame ni ina nan garam daram.
PDP da za ta yi babban taro a watan nan ta ba da dama Ahmadu Sharif ya nemi takarar ta zarce. Rundunar sojin Najeriya ta nuna wani da take zargi da cewa shi ne ya kashe janar Mamman Shuwa a Maiduguri. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Voice of America.
Haka fa, to yanzu za mu shiga zauranmu na tattaunawa. Nasiru zai ci gaba da jagorantar tattaunawa kan miyagun nan da kan bullo daga bakin daji su farma mutane daga Lotu zuwa Lotu a arewa maso yammacin Najeriya, musamman ma jihar Zamfara. Yau Nasiru zai dora ne daga inda yake sake komawa ga Awal.
Ya wurin dan katse kanan a Awal Sharif Falala shugaban Gizago. Idan muka ma bar magana ƴan siyasa, ai akwai shugabannin addini waɗanda su dole ne ba sa barin addini. Sannan akwai sarakunan gargajiya waɗanda hawan su mulki shine ta hanyar gado. To su ya kamata ai a ce akwai wata gudumawa ko matakai da ya dace ai su rika dauka wajen bada labarai ga jami'an tsaro ko wayar da kan jama'a kamar malamai kenan su ji tsoron Allah. Waɗannan zubar da jinin dan adam wani abu da ya fi mai munin gaske.
Kamar yadda ka faɗa, ka san kowa da hurumunsa da kuma iya matsayinsa. Mu ɗauki su kansu gwamnoni da suke da cikakken iko na abin da ya danganci harkar tsaro a jihohinsu. Waɗannan gwamnoni kwanan nan, kamar yadda na faɗa, sun samar da rundunar haɗin gwiwa a tsakaninsu wadda take bi take fatattakan waɗannan barayin shanu ko in ce ƴan fashi da makami. Kuma ta fara kama su, ta fara kirawo jama'a suna bibiya, suna zuwa domin su gani ko da dabbobinsu ko da shanunsu. Kaga a wannan ɓangaren gwamnati tana iya ƙoƙarinta. Sai dai kamar yadda ni a nawa hanken yake, shi ne ya kamata ita su gwamnatin waɗannan jihohi su ba da cikakken dama da kulawa ga sarakunan gargajiya, domin sarakunan gargajiya duk wanda ya ga an zo an sa shi a cikin harkar tsaron nan kuma ana tafiya da shi, to insha Allah zai ba da gudunmawa da ba a matsammanta ba. Alal misali, a cikin wannan matsalar ai akwai sarki ne na gargajiya tunda dagaci ne ma aka kama, wanda kusan akwai wani kauye da ake kira Wabi. Shi dagacin Wabin ai an kama shi da zargin hada kai da waɗannan ƴan fashin domin aje a kashe mutane, wanda hakan kuma yasa aka je aka kashe sama da mutum 30 a wannan gari na Wabi. Karshe ta ga jami'an tsaro sun zo sun kama shi, sun tafi da shi, kuma suna can suna bincike domin su tabbatar da yadda abin
nan. Wanda ne Wabin nan?
A nan Zamfara din ne, wanda kuma ƴan bangan da aka ɗauko su kai wannan abin an ɗauko su daga makwabciyarta ne ta jihar Kebbi, kuma dagaci ne. Amma ka ga yanzu da yake kamar yadda ka faɗa, sarakunan yanzu sun ga abin yana taɓa al'ummominsu, sun fara tashi tsaye, suna nan suna ta ƙoƙari, suna ta kai kawo domin ganin sun tabbatar da cewa wannan matsala ta zo ƙarshe. Malamai da kake magana, malami kusan shi ma yana da nasa kusancin da al'umma, sai dai shi ba hukuma ba ne. Ba lalle ne ya faɗa, idan ma ya faɗa yanzu zamani yana ta caccanzawa, da mutum ya faɗi abu sai a ce ai ya danganta ra'ayinsa ne ga wata aƙida da yake abin nan. Kaga wani yana cutar da mu. Ya kamata duk inda malami ya fito ya bayani, in dai bayani na gaskiya ne, sai a fahimce shi kuma a saurare shi. idan inda za a dauka ne a kai ga hukuma sai a dauka a kai ga hukuma a kafa committee da malaman da su hakiman da daga tan ya zama duk suna cikin harkar tsaron nan da matasa domin matasa su ne ko in ce kashin bayan al'umma a yanzu duk abin da zaka yi ka dauko idan ka zuba matasan a ciki ina tabbatar maka za a samu saukin wannan al'amari matuƙa gaya amma barin abin haka din a ce kawai ita gwamnati za ta dauki abin ba tare da ta hada kai da waɗannan ba to za a dade ana lalube a cikin duhu da duka alamu kan ana samun nasara amma ana da buƙatan abin ya gaggauta zuwa ƙarshe to kuma samun kawo ƙarshen shine sai an hada kai da waɗannan daga tai da hakimai da sarakuna masu daraja na daya da na biyu zuwa ƙasa har ma masu unguwanni da ma ƴan sintirin ƙato da gora da kuma matasa da suke a cikin unguwanni ko a karkara duka domin a tafi to wannan Allah ya da zai kawo wannan ƙarshen wannan matsala.
Nasu Gambo malumfashi wannan dagewa da kai kan maganan tara bayani na sirri kwanan nan ko kuma in ce ma a wannan mako da ya wuce ko a farkon mako ne kan naji gwamna Nasiru ɗan Rufa'i
a farkon mako ne
yawa to ai ko da yake ka san ma me zan faɗa ba ya ce akwai wata kungiya
ta din ko a makarshi
yawa ya gausiya
gausiya a makarshi na san na safe ko
yawa na san kuma gausu ana nufin Sheikh Ibrahim Inyas ne wata kila sun yi amfani da sunan saboda su batawa wasu mutane suna ne kawai saboda akwai ai wasu ma ɗan hakika kwanaki da aka samu matsala da su a Kano wanda manyan shehunan ɗariƙar Tijjaniya suka ce waɗannan mutane ba mutanen arziki bane mutanen banza ne sun yi amfani ne kawai da sunansu suna neman su yawaye to kai irin waɗannan bayanai kake faɗa a rika samu tun wuri a gano wasu mutane masu kamar aƙidar ƴan metatsi ne dan ai maganin su kafin su fara nisa
wato ai kaga ko wannan abin ce ga maka su a nan jihohi ai shi musamman shi Malam Nasiru ɗan Rufa'i gwamnatin jihar Kaduna kusan shi zai dauki wato yabo ko kuma shi yasa tunda shi ya kira wa'annan gwamnoni ya zauna da su kamar yana dajin birnin Gwari inda aka zo aka gano wajen saniya sama da 3,000 da wani abu a cikin daji ai kusan shi yayi gaba shi ya jagoranci yin wannan abu wato kusan irin wannan abu ne amma abu bayanan sirri na tsaro na shugabanci jama'a ya kunshi gaba ɗaya rayuwar waɗannan jama'a da ke shugabancinsu ba ya tsaya a abu guda ɗaya bane ba duk abin da ka sani yana ya shafi waɗannan jama'a nan da take shugabanci a inda suke ya kamata a ce ka sa a samu kana da bayanan sirri na tsaro cikakke kuma bayani wanda zaka dogara da shi domin take da wannan mulki naka cikin kwanciyar hankali da ci gaban su waɗannan jama'a
wato abinda nake nufi Nasiru kaga watakila idan an bar mutane kawai aka ce saboda suna da wata sun fake da wani addini ne suna yin wani abu aka kyale su kuma bayan manyan malamai da aka sani na wannan addini sun ce abun nan ba daidai bane kamar da kace suna wata irin sallah ko wani irin
suna sallah a ƙarshen shada suna kamar su wannan misalan gausiya da aka samu a makarfi suna sallah a zahar karfe 11 ko suna karfe 11 wato ai abinda za ka la'akari da shi na ma'ana su abu ne wanda kamar shi yanda shi wannan ba wai ina ta abin nan din shi bane yanda ke kokari ya kawo wannan tsari a jihar Kaduna ba yanzu misali yau ne wannan mutumin bai yi karatu cikakke ba sai ya fita ya tara jahilai ya ce ai ya kawo musu wata fatawa ta wani abu daban ya ce gashi saboda karancin ilimi da muke fama da shi a musamman a arewacin Najeriya na bukon da na addini mu na musulunci sai kaga mutanen ba san ma me ake ba suna bin shi a ido rihi ba tare da sanin ma ina za a je ba kusan duk abin da yake isa kungiyoyi ga su nan iri-iri na addini suna ta fitowa da wannan ya fito wancan wannan ya fito wancan ba jagoranci gare su wanda za a ce jagoranci ne guda ɗaya daga waɗancan in yancin ya faɗi kaza ya ce kaza shikenan za a biyo wannan tsari har zuwa ƙasa yanzu yau mutum ne zai je karanci wani abu bai ma fahimci me wannan abun yake ikonsa ba sai ya ware sai ya fito da wata kungiya
ko wani fatawa ya ce a shi ga abin da yake tunani ga abin da yake tunani sai ya tsaya akan haka sai ya ci gaba ya ci gaba da yawo yana gaya wa jama'a yana cewa kaza wato duk irin wannan al'amura ne su ne nake ta kokari gwamnatoci su kokari su nemi bayanan sirri cikakke kuma bayani wanda za a yi dogaro da shi domin hana waɗancan ƙungiyoyi fitowa kutuko ina iri-iri don ruɗar jama'a suna jefa su cikin bala'uka iri-iri.
Na ga kamar shi Awwal Falala yana ta daga hannu ta kila akwai wani abu da ya hango ne.
Na da ɗan saɓanin ra'ayi da Nasiru a nan. Wato wannan harkar ba ta addini ba ce. Ita wannan musamman wannan batu da muke tattaunawa a kai dangane da wannan kashe-kashen yankin.
Wato kusan awal mun kawo misali ne ma'ana tun da yana magana kai a rika samun labaran sirri na ce wato ga wannan maganan ga wasu yannan da aka gano a makarfi tun kafin abu ya yi nisa a ɗau mataki a kai.
Shi sa dama ka je na magana tunda dama ainihin mahallin shahid din magana ta mu dama akan da yanayin takaita bazuwar wannan annoba ta kashe-kashen nan ita ce muke magana akai gaskiya ne su wannan dole gwamnati ta zuba idanu ta tabbatar da kuma cewa saboda mafi akasari su kansu mahara ai zaka ga matasa ne a fahimta ta da wahala ka samu irin yan shekara 60 ko 70 suna cikin wannan abu kuma da wahala ka samu yan kasa da shekara 15 suna cikin wannan abu kaga dai yan shekara 20 ne zuwa da 5 zuwa 30 suke wannan aika kaga idan za a yi amfani da wannan dole akwai bukatar mu tabbatar da cewa dai waɗannan mutanen da suke wannan aika an gano ma shin bisa wace manufa suke yin wannan abu daga ina suke
kamar misali shatar shanu da aka yi a Kano waɗanda suka zo suka yi tuba suka yi baya a wannan gwamnan Kano ya kira taron manema labarai ya gwamnan Ganduje ya nuna ma jama'a da duniya ai in ka kalle su shi akwai aka samu dan shekara 50 akwai dan shekara 60 cikin su duk cikin wa'annan wanda har shi wannan kwararre wajen kama bara'en fashi da makami yake gaya ma shi gwamnati yake kira jama gwamnatocin mu musamman shi gwamnan Kano kunne cewa kada fa a saki jiki da waɗannan mutane dan sun ce wai sun bari wannan ba wai wani abu ne wanda za a ce to lalle a amince musu 100% bane ba to ka gani misali duk da cewa lalle muna da wato tsananin talauci dake addaban matasan mu da rashin aiki ni wato abu ne ya yawa ya haɗu da abubuwa iri-iri ya jiha mu cikin wannan mugun halin da muka samu kanmu ciki yanzu gwamnatocin mu ina ƙara kira kuma ina ƙara jan kunnen wato gwamnatocin waɗannan jihohi kada su yadda su jefa wannan yanki kamar wancan yanki na arewa maso gabas halin da ya samu kanshi saboda idan ka ɗauki wato kusan wannan abu da aka yi wato kamar study da aka yi na
wata bita ko nazari
wata bita a nazari da aka yi na misali na talauci mutane masu talauci
haka to sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi dacewa ta ceto arewar daga matsalar tsaro da karazubanci yau da tawon da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne Sheikh Tijjani Bala Ƙalarawe daga Kano da Pastor Musa Muhammad daga Kaduna ga Sheikh Ƙalarawe.
Bismillahir Rahmanir Rahim sallallahu ala nabiyil karim da farko dai muna yi wa Allah tabaraka wa ta'ala godiya da ya bar mana kasar mu a dunkule wannan wata ni'ima ce da Allah yi wa Najeriya na biyu ya kamata mutane da suke wa jihar Buhari kyakkyawan zato to fa su dauka jinar Buhari mutum ne kasar ba irin ta zamanin jinar Buhari bane na da shi kansa jinar Buhari bane irin na da arzikin kasar ba irin na da bane al'ummar kasar ba irin na da bane da'a ta mutanen kasar da biyayya da ganin girman shugabanni ba irin na da bane saboda haka wajibi mu bi shi da addu'a mu haɗini musu addu'a gaba ɗaya Allah ya hada mana kansu waje guda abu na uku wanda nake so nuna mutane tattalin arziki yana hannun Allah mu roki Allah kada mu dogara da jinar Buhari, mu roki Allah mu tuba mai istighfari laifukan da muka yi Allah ka yafe mana, wannan shi zai sa mu zama masu arziki mai albarka. Sannan shugabanni waɗanda aka rantsar, gwamnoni da ciyamomi, shugaban ƙasa da makamantansu duka, mu yi amfani da abin da Annabi ya gaya mana don mu zauna lafiya. Shi mulki yana da suna guda uku, na ɗaya zargi, na biyu da na sani, na uku azaba, ranar alƙiyama, sai wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya tsira da shi. Abu na huɗu, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, duk mutumin da aka bashi amana ta mutane guda goma ko sama da haka, sai ya zo ranar alƙiyama a ɗaure, ko adalcinsa ya kwance shi ko zaluncinsa ya kai shi wuta. Sannan ya sake cewa Allah wanda duk aka bashi amanar al'umma ta ya tausasa masu, to Allah ka tausasa masa, idan ya kuntata musu Allah ka kuntata masa. To sannan sai abu na ƙarshe, maganar makiyaya da manoma. Tsakanin manomi da makiyayi an yi zamanin Annabi Dauda alaihi salam. Annabi Dauda ya yi hukunci akan noma da kiwo, Annabi Sulaimani ya warware hukuncin ya yi gyara. An daɗe ana rigima tsakanin mai noma da abin nan, ba akwai dogon zance yana nan gaba.
Shi ma Faso Musa kira yake da a zauna lafiya, gwamnati ta samu sukunin shugabanci mai kyau.
Addu'a mu begemu duk wani shugaba har da zuwa ga sarakunan mu na gajiya. Canji su ma ƙalubale ne gare su a wannan zamani. In ba su yi canji ba, akwai lokacin da za a caccanza su. Canji ake bukata, canjin nan na tashi daga mugunta zuwa ga nagarta. Barin ƙarya ka fuskanci gaskiya. To idan shugabannin mu sun sa tsoron Ubangiji, sun kuma sa tausayi da abin cewa abin nan na tsaya saboda jama'an nan, to in dai har saboda al'umma ka tsaya ka yi abinka tsakaninka da Ubangiji, tsoron ya rage na Ubangiji ne shi zai ƙara taimakonka ayyukanka su gaba. Ina kira musamman ga gwamnoni, kowa ya yi aikin shi a matsayin shugaba. Musulmi naka ne, Kirista naka ne, mai bautar gumaka naka ne, mai bautar dodo naka ne, editin kowa naka ne a cikin titetinka, ba bambanci. In kun yi haka, Ubangiji zai ji daɗin abin da kun ka yi, domin Ubangiji shi ya halicci duk mutanen duniya. In yana son Ubangiji, yana son yau duk mutanen duniya su zama masu bautar gumaka, zai juye su fita ma bautar gumaka. In kawai yana son ya juye su koma wancan addini, zai juye su koma wannan addini. Amma da kishi da ƙabilanci ba zai iya sa ka juya ko da mutane uku ba su koma ga ra'ayin. To don haka gwamnoni ya kamata, ƙalubale ne daga gare ku. Mutane sun zura muku ido, suna sa muku ido su ga me za ku aiwatar. Kuma duk wanda zai zama cikas a cikin sha'anin mulkin ƙasar nan ta Najeriya, Ubangiji ya bayyana shi, kuma a kawo gyara a cikin abin da za a yi na baraka. Sannan shugaban ƙasa da shi da jama'arsa da 'yan majalisa, yanzu fa kallo ya koma sama, ku duk shirye-shiryen da za ku yi, duk abin da za ku aiwatar, muna nan muna ji. Mun gode da albishir ɗin da kun ƙara yi mana cewa a kafawar yaɗa labarai za mu sake jin wasu abubuwan da dama ba ma jin, yanzu za mu ji da abin da duk kun ka aiwatar. To ba wannan ɗaya muke son mu ji ba. Idan an ware waɗannan kuɗaɗe, shugabanni ku sa ido ga ƙananan shugabanni waɗannan, in kun miƙa masu wannan abu suna handama. Ku sa ido a yi taka tsantsan duk wani wanda aka bashi haƙƙin jama'a a nashi ɓangare, a tabbatar sai ya aiwatar da wannan. Wannan shi ne abin da zai taimaki shugaban ƙasa, zai taimaki majalisa, zai taimaki sauran al'umma, dukkan hukuma da ke Najeriya. Lokaci ya yi wanda za a cewa ƙasarmu ta samu sauyi sosai, sauyi, babban sauyi. Janaral Ubangiji zai taimake shi, janaral Ubangiji zai ƙarfafa shi. Dukkan ƴan wanda za su zo su tsaya a matsayin mulkin nan, a haɗu a yi mulki. Ko ina akwai masu kyau, akwai marasa kyau, amma begen mu marasa kyan ma wannan karo su zama masu kyau. Dole ne 'yan adawa, in sun ka tashi ku yi adawa, in kun ka ga abu sai ku yi challenge shugaban ƙasa, ku yi challenge general, abu kaza ka faɗi ba ka yi ba, domin wannan zai ƙara taimakon general. Sai ya gane cewa ashe abin nan da ya faɗa can ba a yi shi ba, in ma ya ba da abin. Kaka sai a yi zabura a shanin da duk wanda an ka ba sai ya zo ya aiwatar.
annabi wahidu
da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin namu tattauna na wannan jikon sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana